Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM. Da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin yau talata 20 ga watan Yuni na shekarar 2017 a shirinmu na yanzu za ku ji rahoto akan ranar tunawa da ƴan gudun hijira da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kebe daga Jamhuriyar Nijar Muna kuma dauke da bayanin wani matashi da ya tafi yawon cirana a ƙasar Libya akan halin da ƴan gudun hijira da ƴan cirana ke ciki a can. A yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan ta yaya za a iya magance abubuwan da ke sa mutane gudun hijira. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Jamhuriyar Nijar, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Wani jirgin saman yakin Amurka ya harbo wani jirgin sama maras matuki ko drone da ke dauke da makamai na ƙasar Iran mai goyon bayan gwamnatin Syria. Jim kadan bayan 12 daren Litinin yayin da ya doshi inda jami'an soji suka bayyana a zaman wurin da dakarun sojojin kawance suke a kudancin Syria. Jirgin yakin na Amurka ya harbo wannan jirgi na drone a lokacin da ya doshi wani sansani a kusa da At-Tamp dake bakin iyakar Syria da Iraki inda Amurka take horas da mayaka da suke fada da yan kungiyar Daesh ko kuma ISIS. A baya cikin wannan watan ma sojojin kawance sun harbo wani jirgin na drone na sojoji masu goyon bayan gwamnatin Syria a kusa da wannan wuri a cewar wata sanarwa ta na sojin Amurka a yankin gabas ta tsakiya. Wannan lamarin yana zuwa daidai lokacin da Australia ta ba da sanarwa a yau Talata cewa za ta dakatar da hare-haren da mayakanta na sama suke kaiwa a tsakiyar Syria na wani lokaci. Wannan matakin yana zuwa kwanaki kaɗa bayan da wani jirgin saman yakin Amurka ya harbo wani jirgin saman yakin Syria, abinda ya sa har ƙawar Syria din wato Russia ta ce daga yanzu za ta ɗauki duk wani jirgin saman yaki na ƙasashen ƙawance da Amurka take jagoranta a zaman na abokan gaba a samaniyar Syria. Wata sanarwa daga ma'aikatar tsaron Australia ta ce za ta nazarci yanayin samaniyar Syria da kuma yanke shawara kan abin da za ta yi a nan gaba.
Wakilan Majalisar Dokokin Amurka sun gana da 'yan jarida a yau Talata domin yi musu bayani a game da ikirarinsu na cewa Shugaba Donald Trump ya keta tsarin mulki a saboda karɓar kuɗi daga gwamnatocin ƙasashen waje ta hanyar kamfanoninsa ba tare da izinin Majalisar Dokoki ba. A makon da ya shige, wakilai 'yan jam'iyyar Democrat su kusan 200 sun shigar da ƙarar shugaban a gaban kotun tarayya game da kuɗaɗen da kamfanoninsa suka samu daga gwamnatocin ƙasashen waje tun lokacin da aka rantsar da shugaban watanni 5 da suka shige. Takardar ƙarar ta ce Trump da wakilansa sun ɓoye yawan kuɗaɗen da kuma lokutan da suka karɓe su. Senator Richard Blumenthal ya ce tsarin mulkin Amurka ya tanadi cewa tilas Majalisar Dokoki ta amince kafin shugaban ƙasa ya karɓi irin waɗannan kuɗaɗen. Ba za mu iya bayar da amincewarmu ba ga abin da aka ɓoye mana, in ji shi. Ɗan Majalisar Wakilan Tarayya John Conyers na Kwamitin Kula da Harkokin Shari'a ya ce shi da sauran 'yan jam'iyyar Democrat abokan aikinsa sun sha rubuta ma Trump suna neman ya yi masa bayanin kuɗaɗen da yake samu daga waje, amma har yanzu ko ofin ba a ce masa ba.
Kada a shafa da cewar labaran duniyar nan suna zuwa muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kwamitin Sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira ga Eritrea da Djibouti da su warware rikicin bakin iyakar da suke ta hanyar lumana. Djibouti ta zargi Eritrea da laifin tura sojojinta suka mamaye yankin da suke rikici a kai mai suna Ras Dumera a bayan da sojojin kiyadamin lafiya na Qatar su 450 suka bar yankin a makon da ya shige. Idan har da gaske Eritrea ta girka sojojinta a wurin, hakan zai janyo barazanar sake komawa ga yaki a karon farko tun gwabzawar da suke kan wannan yanki a shekara ta 2008. A lokacin wani taron yan jarida, wakilin shugaban kwamitin sulhun majalisar ya ce suna goyon bayan wani shiri na kungiyar tarayyar kasashen Afirka na tura tawagar ganin kwakwaf yankin bakin iyakar, ya kuma ce ya kamata dukkan sassan su yi aiki tare wajen kai zuciya nesa. Mataimakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya mai kula da harkokin siyasa Tai Brook Zerihon na kasar Ethiopia ya gabatar da jawabi ga wakilan kwamitin sulhun kan halin da ake ciki game da wannan batu.
Shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ya yi kiran da a gudanar da bincike na ƙasa da ƙasa akan kashe-kashen da aka yi a yankin tsakiyar Congo Kinshasa, ya kuma ɗora wani ɓangaren laifin wannan kan gwamnatin ƙasar wadda ta kasa dakatar da kashe-kashen. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da Jamhuriyar Niger. Kamar yadda kuka ji a shirinmu na safe, yau ne kasashen duniya ke bikin karrama ranar 'yan gudun hijira wacce Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin tunawa da halin da 'yan gudun hijira ke ciki ta yadda za a ƙara ɗaukar matakan inganta yanayin rayuwarsu. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulemi Munibarma, ya haɗa mana wannan rahoton.
Jamhuriyar Nijar na kan gaba a jerin ƙasashen yammacin Afirka mafi samun bakuncin 'yan gudun hijira a sakamakon tashe-tashen hankulan da ke da alaƙa da ayyukan ƙungiyoyin ta'addancin arewacin ƙasar Mali da kuma wanda ya samo asali daga rikicin Boko Haram a Najeriya.
Rayuwarmu dai muna cikin kunci ne muke, babu abinci, kuma ruwa ma ya dan gagara kadan. Yo, yawan mutane ake shine kasuwa, mun yi yawa, ruwan ne kuma ta yi mana bayan wannan akwai tsoro, amma duk da tsoron mun gode wa wayannan sojan namu da muke tare da su, ko sakadare ne suna ta yawaje ko ina nan waje mu dai alhamdulillah.
Faifai ne kawai muke ɗan kawo, kuma ba za mu su ma su je su yi tsarin ice su kawo. Mu nemi shinkafa ta yi obi, mu zuba, mu ba wa yara, mun ma sai mu haƙura haka.
Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta UNHCR ko kuma HCR ta bayyana cewa mutane sama da 200,000 ne aka yi wa rajistar sun gudo Nijar saboda matsalar tsaro, wanda kuma a halin yanzu ke samun kula daga ƙungiyoyin agaji da haɗin gwiwar hukumomin Nijar, in ji Abubakar Yunusa, jami'in hukumar ta HCR.
Mutanen Mali akwai su 60,000 cikin wanda suka yi gudu daga Mali. In kun diba kart kamar nace map na Niger, kun gani garuruwan da ke Tawa, Tilibiri, cikin garuruwan nan babban nan ne suke, babban wurin nan ne suke. Akwai mutanen da suka hito daga Nigeria wadda yakin na Boko Haram ya tada musu hankali, su 140,000 ne suke a ƙasar Niger. Kenan kun dauki 240,000 da 60,000 ya kai 200,000 da wasu abu haka. Amma ban ci wannan ma akwai mutanen tun da dama, kamar wasu mutanen na Zaire, mutanen na Ivory Coast, mutanen na Chad da Libya ma, wanda wannan masaloli ne sun same su cikin kasar, sun zo Niger. Niger ya tarbe su, don dai su masaloli gare su cikin kasar nasu, abun ya kai ma hidda rai saboda shi suka zo nan.
Wasu bayanai na nunin dalilan da ke tilastawa 'yan cirani ficewa daga kasashensu na asali zuwa neman mafaka wata alama ce da ke nunin kusanci tsakanin abubuwan da ke mafarin yawaitar 'yan gudun hijira da na bakin haure, kamar yadda akan iya fahimta daga abubuwan da waɗannan 'yan cirani ke cewa.
An sha gaya mana haka, an kawo aikin da matasa za su samu cikin ƙasa, duka duk wanda zai hawa mulkin shi haka ne yake ga mana. Mai sai dai mu gani kawai duka manda ɗin ta zo ta ƙare shiru, ba su samu komai ba kawai, mu wannan abubuwa duk su ne suke mana wannan ciwo ka.
Irin waɗannan ababe sun sanya hukumar kula da 'yan gudun hijira ƙullo da wasu sabbin matakai ta yadda za a zaƙulo 'yan gudun hijira daga jerin waɗanda ke kan hanyar zuwa cirani ta barauniyar hanya.
Mun hude wani office agades, sabon office ne. Office nan zai jiba cikin mutanen nan da ke gudun nan. In an samu mutane wanda kama ɗan gudun hijira ne masalolin su yana kai da masaloli wanda muna kula da su sai a ga abun da za a musu su zamna Niger a jara musu harkoci in suna so su zamna in suna so su koma gida a taimake su
taken ranar ɗan gudun hijira na bana na cewa mu kasance tare da ɗan gudun hijira a duk inda suke Sule Mumuni Barma Muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger
Allah sarki daya shi muke bautawa kai da ni
Madalla a gaida Sulaiman Mumuni Barma yanzu kuma bari mu leka kasar Libya inda wani matashi da ya tafi yawon cirana a can kasar ya bayyana halin da ƴan gudun hijira da bakin haure ke ciki a kasar da yaki ya daidaita ga Mallam Abdul Wajid
Haƙiƙanin gaskiya sunana Abdul Wajid Hassan ɗan Najeriya ɗan jihar Kano suna ungwanmu ni ɗan karamar hukumar Gwale ne ga dan kaya amma a halin yanzu ina Libya garin Misrata haƙiƙanin gaskiya VOA Hausa kuna yawan ba da rahoto akan matasa wanda suke tafiye-tafiye daga ƙasashen Afirka zuwa Libya ina yawan sauraron wannan abuwa magana ta gaskiya ne na biyo hanyar nan na gani da al'amuran suke ciki amma abun ba zai musu da gaskiya mu dai maulani ne haurawa mu je ko ina iyakacin nan mun zo mu nemi abin da muka samu mu koma gida amma wallahi matasa suna halaka matasa suna mutuwa matasa ba abin da baya samu al'ummar akan wannan hanyar daga Niger zuwa nan Libya daga Libya wasalaka zuwa Italy ga suna muna ganin su gadi maza da mata da ƙananan yara amma wasu sun kawo shawara suna hakura wasu kuma ba su hakura su gurin su kawai tsallaka wannan ruwan wasu kuma sun ma yi yunkurin tsallakawa an kamo su kuma karshe su samu a fito su da jirin yare su kare yunkurin komawa wasu ta tunan yi haka suke rasa rayukansu hakikanin gaskiya akwai aiki ja a gaban shugabanninmu aikin ma ba dan karfi ba idan mace zuwa wannan kasa wannan shine zuwa na farko amma gaskiya magana ta gaskiya da mun Allah jama'a cikin wannan kasar a halin da ake ciki yanzu ba karimin hadari bane ba saboda ni su kansu kasar ba kwanciyar hankali balantana kuma mu da muke baki kira kawai da za muke so a ƙara wayar da shugabanninmu su yi ƙoƙarin samar da matasa aikin yi a samu mutane aikin yi misali kamar ni ina da sana'a ta na iya sana'a ni madinki ne kusan ma mahaifina aikin dinki yake amma sakamakon yau mun tsinci kanmu cikin yanayin babu dole da sanin ba iyali na tsan lokacin da wannan kasar yau gashi na sha rufe shekara daya da wata kusan biyu ina wannan kasar duk da cewa ni fa ba ina kushe wai shugabancin jagoranmu babu hare wani ba sam ai shi ma zuwa ya gaji wannan halin da muke ciki yayi kokari ma da iya ma ya dakile yawan kisan kan da ake kai gaskiya ko ta wannan bangaren ma ni na jin jira ne alhamdulillah amma gaskiya mu rasa shugabanni tun farkon al'amari duk afirka ga baki mu da shugabanni wallahi wannan kasar Libya babu ɗan kasar da babu shi a afirka in ma za a rataye irin su Angola ko South Africa su ne kawai ke tunani amma wallahi babu ɗan kasar da babu ga ko ɗan Ethiopia akwai ɗan Eritrea akwai ɗan Kenya kai wallahi in zan faɗa muku abubuwan da idan abubuwan da muke gani da idan na irin yaran da ake tsallakowa da su mata yan shekara 13 14 15 zo su yi karuwanci ta tara kuɗi tsallaka su da jiwai Allah ya yawa da su ya dai kuma ce qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
Mallam Abdul Wajid Hassan kenan daga kasar Libya wanda ya turo mana sako ta kafar sadarwar mu na WhatsApp na Muryar Amurka. Akwai abubuwa da yawa da ke sa mutane gudun hijira, kamar yunwa, tashin hankali, annoba, rashin aikin yi da dai sauransu. Shin a ganin ku ta yaya za a iya magance abubuwan da bil'adama ke janyowa da ke sa mutane na gudun hijira? Abin da muke so mu ji daga gare ku kenan, sai a kira a bayyana ra'ayi.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
To mun samu kira na farko daga Adamawa
Assalamu alaikum, kuna tare da Muhammad Lawal daga nan Adamawa.
To Mallam Muhammad Lawal, muna jin ka. Mallam Muhammad Lawal daga Adamawa, ko kana tare da mu? To ina ga layin Mallam Muhammad Awal ya goce. Muna so ne yau mu ji ra'ayoyinku akan ta yaya kuke gani za a iya magance abubuwan da ke janyo mutane ke fadawa wato tarkon gudun hijira. Bari mu je Jimeta.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Ina magana da Adamu Abba daga Yola.
To Mallam Adamu, muna jin ka.
To abin da ke jawo yan gudun hijira su fita su bar kasashe su, wallahi wannan sakacin gwamnati ne. Abin da yasa na faɗa haka, gwamnati zai tashi zai nema kuri'an mutane, ya ce zai muku aikin yi, zai ba ku aikin yi, zai gyara makarantu, zai ba da asibitoci, zai kaza, zai kaza, zai kaza. Bayan ya hau, to cike nan sai ya manta da waɗannan talakocin da dama an san talaka, dama talaka ne ba a san da shi za a kula da shi ba. To a kullum mutum sai ka gani manya din sai su darna haƙƙin talaka, ba sa kula da talaka, ba sa kula da talaka, sai dai su da kansu, hatta su da kansu ma ko da ba su da lafiya ma maganin su ma ba a Najeriya suke ba, sai su fita kasashen waje su je su jinya kayansu su dawo lamun lafiya. Tuwon gidansu ma in sun ci ma mamako ko da ma gayan ma su tura ma talaka.
To Mallam Adamu Abba daga Jimeta Yola, mun gode. Yanzu kuma bari mu je Kaduna.
Maryam Dauda, barka da lasariya.
Barka ka dai, da wa muke magana?
Sunana Mursala ne, ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
Mallam Mursala, kana lafiya?
Lafiya lau hajiya Maryam.
To menene ra'ayinka?
To ra'ayinmu shine cewa wasu lokuta mukan ga kaman gwamnati da laifinta, to amma gaskiya wannan kana abin yayi yawa. Za ki ga ana ta nuno mutane sun je sahara, ɗaruruka sun mutu da sauransu. Gaskiya wahala fa ba ta kisa. Ya kamata mutum ya mujajirce, mu haƙuri a ƙasarmu. Idan har ba mu iya tsaya mun nema a ƙasarmu ko mun gina ƙasarmu, to ƙasar wa za mu je mu za mu samu arziki? In har ba mu samu a ƙasarmu ba, ko ƙasar wa za mu je mu gina? Na farko ko ka tafi ƙasar nan, tun a hanya fa ko wanda ya muka kira da shi ya ce wallahi a hanya, sai mutum ya fara tafiyar nan zai gane cewa ruwa shayi ne tsabagen azaba da wahala da ke. Sai ya gwammace me yasa ya fito wannan tafiya. Ya ce gara ka zauna a gidanka a anguwa kun rashin lafiya, kai ga ƴan uwanka su duba ka, in wahala ne maƙota su taimaka ma da abinci. Na farko a teku suke mutuwa ko a jara.
To Mallam Murtala kenan daga Kaduna, mun gode. Yanzu kuma bari mu je jihar Ekiti. Salamu alaikum, da wa muke magana daga Ekiti?
Yau kuna magana da Abdullahi daga Ekiti.
To Mallam Abdullahi, muna jin ka.
Yau ni abinda nake fata dai kawai shugabanninmu su gyara, in shugabanninmu suka gyara matasa ba za su tashi su sai taratan wajajen lijiya neman wasu abubuwa ba.
To Mallam Abdullahi, kamar ta wani hanyoyi ne kake gani ya kamata a gyara?
Yau hanyoyin da za a gyara, ya kamata shugabanni su ba matasa ayyuka. In matasa suka samu aikin yi har abada ba za su tsallaka wani waje ba.
To Mallam Abdullahi, mun gode da ra'ayinka. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, agogonmu na ci a karfe 4:48. Mun samu wani kiran daga Edo.
Hello, kuna ji na?
Muna jin ka, da wa muke magana?
A magana ne da Muhammad Zubairu.
To Mallam Muhammad Zubairu, muna jin ka.
To ni abinda zan faɗa shine daga wani mutane ne, ya kamata a ringa ba matasa aiki. Kuna ji na?
Eh, muna jin ka.
A ringa ba matasa aiki, ko da kananan ayyuka ne, idan ba za a samu manyan ayyuka ba, ya kamata a ringa ba su ayyukan yi. Bai kamata mutanen 'yan Najeriya suna yin da shiga kasashen waje, suna shan wahala, suna mutuwa a ruwa ko kuma a shahara haka.
To Mallam Muhammad Zubairu kenan daga Edo, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je jihar Port Harcourt.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Kuna da Salisu mai Dabino daga garin Port Harcourt.
To Mallam Salisu, muna jin ka.
Ko da ki da
Haji Ajume, wai Haji yanzu ne na kaba radio mai san abin da ake abin nan.
Allah sarki. Yau muna son mu ji ra'ayinka ne Mallam Salisu akan ta yaya kake gani za a iya magance abubuwan da bil'adama ke janyo su da ke sa mutane na gudun hijira.
Kamar ya ke haka ne ko kuma dai kamar
ya ko rashin ayyukan yi ko yunwa.
Yawa kamar dai rashin aikin yi ne shine ke haddasa gudun hijira wuce sai wata kasa neman aiki. Ya baka zauka neman aiki da ake gwamnatocin mu suna mana adalci suna nema mana guraren ayyuka daban-daban to ai da kaga mutum bai baka kasance sai wata kasa neman aiki ba har yayin da ga aiki a kasarka.
To mun gode Mallam Salihu a gurguje bari mu je Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam da wa muke magana?
Mahmud Dauda sunana Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Nigeria.
To Alhaji Musa muna jin ka menene ra'ayinka?
To alhamdulillah ni da gaskiya kun san a kodi yaushe idan akai magana to dole dai gwamnati za a dora wannan nauyin saboda gwamnati ya kamata a ci ta kokarin da za ta samu wa matasa aiki ni da al'ummar kasa kuma su kuma ƴan kasa abin da nake ba su shawara yi koyi ga kanawa kana kasuwanci kuma ya yake su kokarin da za su tabbatar da cewa sun kare mutuncin kansu shine kai mafita. Madan Dauda a sharuwa lafiya Alhaji Musa Garo na gode.
To mun gode Alhaji Musa Garo kuma da kiran ka za mu dakata sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wani batun na daban. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC agogon mu na cewa karfe 4:51 yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasannin mu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda ƙarshen makon da ya gabata kungiyar da ke kula da wasan kare kai na taekwondo ta bayyana jadawalin tsare-tsaren da take ciki yanzu har kana shiga wasanni na duniya na wannan gasar a ƙasar Korea inda Honorable Sumana Sanda shugaban kungiyar kare kai ta taekwondo ta jamhuriyar Nijar yayi bayani dangance da irin manufofin su na ganin sun taka rakodi a wannan kwamfalar musamman ta hanyar dan wasan kare kan nan na taekwondo na jamhuriyar Niger da ya fice da ake cewa alfaga kuma hukumar ta yi amfani da wannan damar domin gabatar ma ɗan ƙasar irin nasarorin da ta samu a tsawon wannan shekara a wasanni daban-daban na ƙasashen nahiyar Afrika da ma na duniya na bangaren wasan kare kai ta taekwondo. Idan muka leka kuma a fannin kwallon fa yanzu haka dai abubuwa na ci gaba da yin kamari wa masu horar da ɗan wasa da ɗan wasar inda Jose Mourinho mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ke fuskantar bincike yanzu haka akan maganar sarandan haraji da ya kai na tsabar kuɗi miliyan 3.3 na euro. Wannan dai ya biyo bayan irin zarge-zargen da sun kaɓullo ɗan wasanni kamar irin Cristiano Ronaldo da hukumomin karɓar haraji na ƙasar Spain ke zargin yayi sarandan miliyan 14.7 na kuɗaɗen euro wanda matuni aka gayyace sa a ranar 31 ga watan Yuli mai shirin kama idan Allahu ya kai mu gaban hukumomin shari'a na ƙasar Dubin yayi bayani. Haka zalika a ranar 11 ga watan Yuli mai zuwa hukumomi na shari'a na ƙasar Faransa za su share fage na gudanar da bincike mai zurfi akan harkan nan na zargi dangance da neman mata da ya shafi dan wasan kwallon kafan nan mace Balbina na kasar Faransa wanda ya kawo ja-inja tsakanin sa da ɗaya daga cikin taurarin kungiyar kwallon kafa na Real de Madrid dan kasar Faransa cewa da Karim Benzema. A wasannin Confederation Cup kuma ranar jiya Litinin da kyarda sautin goshi ne kasar Jamus da ke rike da kofin duniya ta yi nasara gaban kasar Australia da ci 3-2 kuma za a ci gaba da waɗannan wasannin idan Allahu ya kai mu a ranar Laraba inda Russia za ta goga da kasar Portugal sai kuma Mexico za ta goga da Nouvelle Zealand. Haruna Maman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
To yanzu kuma sai sharhin barin Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ranar 20 ga watan Yuni ne ake bikin ranar ƴan gudun hijira ta duniya domin jaddada bukatunsu a fadin duniya da jinjinawa dauriyarsu da kuma nuna godiya ga masu masaukin su. Kamar yadda taron 1956 ya bayyana matsayin ɗan gudun hijira, mutum ne wanda ya gudu domin gudun zalunci mai nasaba da bambancin launin fata ko addini ko kuma siyasa da sauransu, wanda kuma yake wata ƙasa daban da ƙasar ta asali domin neman kariya. A shekarar 2016 yawan masu gudun hijira a duniya sun kai miliyan 22, yawan da ba a taɓa samun irinsa ba. ‘Yan gudun hijiran sun fito ne daga ƙabilu daban-daban da addinai da kuma fannonin rayuwa daban-daban, amma duk sun ta'allaka a abu guda, wanda kuma shine duk an raba su da gidajensu, kuma sun gujewa zalunci ne ko kuma tashin hankali har da ma ta'addanci, wanda yake wasu ma garuruwansu amma da shi ya zama fagen daga. Wannan fitina ruwan dare ce wanda ta shafi maza, mata da yara na tsawon lokaci. Yayin da muke bikin ranar ‘yan gudun hijira ta duniya, bikin ya mana matashiya da cewa muddin zalunci, rikice-rikice suka ci gaba, tilas ne akwai buƙatar ingantaccen shiri na kai ɗauki. Yayin da muke bikin ranar ‘yan gudun hijira ta duniya, bikin ya mana matashiya cewa muddin zalunci da rikice-rikice suka ci gaba, tilas ne akwai buƙatar ingantaccen shiri na kai ɗauki. Shi yasa Amurka take alfahari da shugabancinta na samar da kayakin ɗauki na agajin gaggawa a duniya. Wannan ɗauki na Amurka na samarwa ‘yan gudun hijira tsaro da kuma agazawa masu fama da matsanancin rashin abinci da muhalli da kuma ruwan sha da magunguna. Kamar yadda wakilin Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta wallafa a mujallar Wall Street, ta ce Amurka ta ƙuduri aniyar tallafawa ‘yan gudun hijira ‘yan ƙasar Siriya da kuma taimakawa ƙasashen da suka ba su masauki. Ƙudurin Amurka ya kasance na taimakawa waɗanda ke cikin matuƙar buƙatar taimako. Sharhin murya Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla a gaida Abubakar Janaidu, yanzu kuma ga labarai amma a taƙaice.
Wani jirgin saman yakin Amurka ya harba wani jirgin sama marar matuƙi ko drone da ke ɗauke da makamai na ƙasar Iran mai goyon bayan gwamnatin Siriya jim kaɗan bayan 12 daren Litinin, yayin da ya doshi inda jami'an soja suka bayyana a zaman wurin da suka bayyana kenan a zaman wurin da dakarun sojojin ƙawance suke a kudancin Siriya. Jirgin yakin na Amurka ya harba wannan jirgi na drone lokacin da ya doshi wani sansani a kusa da Atamf da ke bakin iyakar Siriya da Iraki, inda Amurka take horas da mayaka waɗanda ke fada da ‘yan ƙungiyar Daesh ko kuma ISIS. A baya cikin wannan watan ma sojojin ƙawancen sun harba wani jirgin na drone na sojoji masu goyon bayan gwamnatin Siriya a kusa da wannan wurin, a cewar wata sanarwa ta rundunar sojin Amurka a yankin gabas ta tsakiya. Wannan lamari duk yana zuwa ne da a daidai lokacin da Australia ta ba da sanarwa a yau Talata cewar za ta dakatar da hare-haren da mayakanta na sama suke kaiwa tsakiyar Siriya na wani lokaci, bayan da Rasha ta ce yanzu za ta ɗauki duk jiragen sama na ƙasashen ƙawance da ke shawagi a zamanin Siriya a zaman na abokan gaba. Wakilan Majalisar Dokokin Amurka sun gana da ‘yan jarida yau Talata domin yi musu bayani game da kirarinsu na cewar Shugaba Donald Trump ya keta tsarin mulki a saboda karɓar kuɗi daga gwamnatocin ƙasashen waje ta hanyar kamfanoninsa ba tare da izinin Majalisar Dokoki ba. A makon da ya shige, wakilan ‘yan jam’iyyar Democrats su kusan 200 suka shigar da ƙarar shugaba a gaban kotu kan wannan batun.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Alfa Ahmed da ya taya na gabatar da shirin, da Ms. Saida Hamdun da ta haɗa shirin da bada umarni, da injiniyanmu Mr. Sidrak, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.